الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna dai kenan ko daya ga watan jumada tsani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wanda ta yi daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Baina Zawjayn littafi ne na babban malami Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine zai zamto darasi na darasi na nawa kenan darasi na hudu ko darasi na biyar ko to darasi na hudu to darasi na hudu kenan a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna akan tazayyan li zawjatik malai yace ka zamto mutum mai kwalliya da kuma tsafta domin iyalinka akwai wanda za ka ganshi yana da tsafta da kwalliya shi a karan kansa amma ba domin iyalinsa ba to shi kuma wannan gabar malam sai yace ka zamto mai tsafta ka zamto mai kwalliya saboda iyalinka mun karanta fadin Allah ta'ala wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf inda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya fassara wannan aya a aikace inda yake cewa yanayin tsafta yanayin ado yanayin kwalliya saboda matarsa kaman yanda yake so tayi tsafta tayi kwalliya tayi ado saboda shi kuma shine yayi daidai da fadin Allah wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf sannan mun karanta wani athar yadda cewa a cikin isnadin athar din akwai rauni amma dai isnadin yana jan hankalinmu mu zamto masu yin tsafta masu yin ado da kwalliya domin iyalinmu domin athar din ya nuna cewa banu Isra'ila sun kasance ba su yin tsafta ba su yin kwalliya domin iyalinsu wannan ya jefa iyalansu cikin hadari ya zamto matansu sun fara zinace-zinace domin hakan ya bayu zuwa ga sha'awar wasu mazajen daban wayanda ba mazajensu ba saboda tsaftar wadancan mazajen da kuma kwalliyarsu mun tattauna game da wata ƙara da aka taba kawowa kotun Sayyidina Umar radiyallahu an inda wata mata ta kawo ƙarar mijinta wanda ba shi da tsafta baya kula da ainihin wato jikinsa baya yin ado ta nemi a raba su wanda nan take sayyidina Umar ya fahimci abin da yasa wannan mata take so a raba ta da mijinta saboda kazantarsa. Da haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi umarni aka tafi da wannan mutum, aka bashi shawarwari yaje wanka, yayi aski, ya gyara jikinsa, ya sa kaya masu kyau. Da ya dawo kuma shine da ta ganshi a yanayin yanda ta ganshi, wannan ya bayu zuwa ga sulhu da kuma ainihin wato ci gaba da zamansa da iyalinsa. Wannan kissa ita ma tana kunshe da abubuwa da yawa, wanda wannan yana nuna maka cewa ashe da yawa mace takan tsani mijinta, mace za ta iya kyamar mijinta bayan da tana kaunarsa in ya zama kazami. A gargashin wannan kissa sai ya zamto ba daidai bane, kuskure ne babba, wato miji ya zamto ba shi da tsafta, ya zamto ainihin wato baya kula da ainihin wato a ado da sauransu. Sannan mun tattauna game da wata kissa ita ma ta ƙara, da wata mata ta kawo gaban wato Ma'an bin Za'ida cewa an aura mata mijin da bai yi daidai da ita ba. Ita tana da kyau, tana son kyau, kuma an hada ta da wanda yake ba haka ba. Shi ma Ma'an bin Za'ida ya kashe wannan auren nata. Sannan ya rufe mana da magana game da ainihin wato wasu mata guda biyu, inda ɗayar ta auri wato wani mutum. Bayan ta aure shi, sai kakan wannan shi mutum sai yake ba shi shawara cewa lallai ya zamto mai yawan tsafta, ya zama mai yawan yin wanka, mai yawan sa kaya masu kyau, domin mata suna son haka. Sannan bayan nan mun tattauna game da girmamawa da mutunta ƴan uwan matarka. Idan ka auri mace ka sani cewa ba daga sama ta fado ba, tana da iyaye, tana da yayyu, tana da kanne, tana da dangi na bangaren uba, tana da dangi na bangaren uwa, to kar ya zamana ita kawai wato kadai kake jin cewa ita ka aura ba abin da ya hada ka da iyayenta, ba ruwanka da ƴan uwanta. Wannan kuskure ne mai girman gaske. To a gargashin wannan gaba shi ma mallam yace akrim ahla zawjatik, ka zama mutum karimi mai mutunci, domin mai mutunci shine yake sanin mutuncin sirkansa, mai mutunci shine wanda yake sanin mutuncin iyayen matarsa, mai mutunci shine wanda yake mutunta ƴan uwan matarsa, balma yana daga cikin nuna kauna da girmamawa da mutuntawa ga matar tasa da ya aura, ta ga cewa yana girmama iyayenta, yana girmama ƴan uwanta da danginta. Mun karanta wata kissa ko kuma wani hadisi na shigowar ainihin wato Halatu bintu Khuwailid, ƴar uwan nana Khadija radiyallahu anha, gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda a darasin da ya gabata mun karanta irin yanda Annabi ya tashi ya nuna farin ciki, ya tarbi wannan ƴar uwar Khadija hannu biyu, wanda hakan shigowar ta ya faranta masa rai, kuma bai iya koye farin ciki game da zuwan ƴar uwar wannan mata tasa ba, har sai da ya bayyana. Gashi ma har an ruwaito mana, har yana cewa Allahumma Halatu bintu Khuwailid. Ɗaya daga cikin masu hikima yana wa ɗansa nasiha, yace ya kai ɗana ka zamto mai kaunar sirkinka, kamar yanda kake kaunar mahaifinka, to ka kaunaci mahaifin matarka, ka zama mai kaunar sirkarka, kamar yanda kake kaunar mahaifiyarka ka kaunaci mahaifiyar matarka, sannan ka zamto mai kaunar ainihin wato ahalin matarka. Wannan zai sa matarka ta soka, kuma ka kara mutunci da kima a idanunta. To wannan shine gabar da muka tsaya domin lokaci a nan ya cin mana. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tazawwaja ahadul umara bint rajulin faqirin, ɗaya daga cikin masu mulki ya aure ƴar wani mutum fakiri talaka.
Dauna yawa wato karkata shi
tazawwaja ahadun ahadul umara binta rajulin faqirin wato daya daga cikin masu mulki ya auri yar wani talaka li jamaliha wa diniha saboda kyawunta da kuma addininta fa kullama ra al amiru walida zawjati duk sanda wannan sarkin ko mai mulkin yaga wato mahaifin matarsa ma'ana yaga sirkin sa asra'a ilaihi yallabai da kansa za a ga ya tashi yayi gaggawa ilaihi zuwa ga sirkin sa mahaifin matarsa wa anaqahu ya rungume shi wa qabbala ra'sahu ya sumbaci kansa aga basarake aga mai mulki aga ainihin wato sarki ya tashi daga kan karaga ga fadawa a gefe saboda ya ga sirkin sa ya shigo fada ba zai jira sirkin sa yazo ya zube a gaban sa ba yana ganin hakan bai girmama ainihin wato sirkin sa ba tashi yake daga kan karagar ainihin wato da kansa tashi daga nan
ana kuma da shi eh suna gida
an fahimta ko shi ainihin wato wannan basaraken ne yake tashi da kansa ya tashi daga kan karaga ya tsallake fadawansa ya je ya taro ainihin wato sirkin sa a gaban mutane a ga ya rungume shi kuma ya sumbanci kansa tare da cewa talaka ne cikin talakawansa amma ya samu mukami ya samu matsayi tunda ya auri yarsa faqila lahu to sai ake mamakin wannan abu an san irin sarauta ta mai mulki sarauta irin ta mai mulki sai dai a zo a yi mata jinjina sai dai a zo a gaishe shi amma an ga ga wani mutum wato talaka duk sanda ya taho to mai mulkin nan baya jira har sai wannan talaka ya zo ya yi jinjina ya yi gaisuwa shi yake tashi ya je wa talakan nan jinjina ya kuma gaishe shi sai ake tambayar yalla bai ko ake tambayar wannan basarake kaifa taf'alu hadha ya kake yin haka wa anta amirun alhalin kai ne sarki kai ne mai mulki kai ne ainihin wato mai iko a madadin shi ya taso ko ya zo ya gaishe ka kai ne kake tashi ka gaishe shi qala bari ka ji abin da wannan mai mulkin ko basarakin ya fadawa masu masa tambaya sai ce li ya azuma qadruhu fi ayni abna'i yace abin da yasa nake yin haka dan mutuncin sa da kimar sa ta ƙara girmama a idan yayana jikokin sa kenan wanda mahaifiyarsa wanda yarsa ta haifa domin in suka ga ga yallabai da kansa shi tashi yake je gaida baban matarsa to ya su kuma za su ga ainihin wannan sirkin yace nayi haka ne li ya azuma qadaruhu dan mutuncin sa da matsayin sa da martabar sa ta ƙara girma fi ayni abna'i a idanun yayana a ƙarƙashin haka kuma fa ya azuma qadru ummihim sai daraja da martabar uwarsu mahaifiyarsu ta ƙara girma fi qulubihim a cikin zuciyarsu su san ashe uwarsu ba ƙaramin matsayi ne da ita ba ashe kaga idan ka zamto kana mutunta wato surkanka to wannan wani sako kake isarwa zuwa ga yayanka kana nuna wa yayanka su ga girman wannan surki naka domin in suna ganin kai wani ne to kai kanka kana ganin girman wannan surkin naka sannan wannan zai ƙara nuna musu ashe mahaifiyarsu tana da matsayi tana da martaba tana da kima tunda har ga wanda ya haife ta kai kanka ba kana mutunta shi to wannan shine kamar ƙarashin karatun akrim ahla zawjatik to idan har mai mulki yana an ainihin wato yakan yi haka an samu wani mai mulki yana tashi yaje akwai wanda baka isa ba sai dai in an mara rasuwa kai za in an mara rasuwa ma sai dai ka kira ba zai zo ba dan kai sirkin sa ne dan kai kaza ne ba zai zo wajen ka ba mulkin har akan ka zai aiki ne da haka yana ganin kai za ka zo ka fadi gaban sa kai gaisuwa kuma kai ka bashi yaya aura ina fata an gane to akwai wanda shi kuma wato yamcin sa yake shi ba mai mulki ba shi ba mai kudi ba ba ya ganin martaba ba ba wani matsayi daga cikin matsaye da za a ce yana da shi amma ba ya ganin mutuncin sarkin sa to kaga wannan yana daga cikin abin da malam yake jan hankalin mu cewa duk wanda ya haifi ɗa ya kula da ita ya tarbiyance ta ya ilmantar da ita ta girma ka gani kace kana so ya aura maka ita wannan mutum yana da martaba ba ƴan kankanuwa ba a zuciyarka haka yake kamata idan kuma ka zama ba haka ba to lalle kai mutumin kawai Allah ya kiyaye gabata gaba malai ce la ta'kul mahara zawjatik karka cinye sadakin matarka la ta'kul mahara zawjatik karka cinyewa matarka sadakinta haƙƙinta ne Allah madaukakin sarki ya farlanta ka bata idan aka samu ka bata wani kaso ba duka ba tana bin karagowa ko kuma aka zo daurin auren ma ba ka da sadakin aka yi ajalan ba na kadan ba ma'ana aka yi bashi to kada ka kuskura ka cinye mata haƙƙinta na sadaki karka dinga ganin yanzu ta zo hannunka tana karkashin ikonka tana karkashin kulawarka tunda dai har an daura aure ta zama matarka sadakin da kuka yarjejeniya da waliyanta zaka bayar ka bata wani kaso ka danne wani kaso ka hana ko ma kwata kwata ka hana anan malai yake cewa karka kuskura kai haka qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa atun nisaa saduqatihinna nihla ku ba wa mata yanku sadakin su farilla ba ganin dama bane wajibi ne ka ba wa matarka sadakin ta tilas fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan idan suka halatta muku wani bangare wani kaso daga cikin sadakin da san ransu ba tirsasawa ba ba dole ba fa kuluhu kuci hani'an mari'a ku ci shi cikin jin dadi ku ci shi kuma cikin wato farin ciki ka dauki sadaki ka bata sai kuma ta zo da sadakin gida bayan kwana biyu sai ta ji kana kukan baka da kudi sai ta waro wani kaso a ciki tace gashi wannan sai wannan kana da damar ka karba kai amfani da shi amma kada kai irin abun nan ka bata kyauta da damar ka karbe da hagu ka bata a jama'a wato ka bayar lokacin daurin aure bayan ta zo ka dinga dabara ka raba ta da sadakin ko kuma an yi abin ajalan ta zo hannunka ka hana to shine malai yake cewa kada mutun yayi haka ga aya ta alqur'ani ta nuna cewa wannan sadakin haƙƙinta ne ba wanda yake da ikon ya ci wannan sadakin sai wanda ta bashi dama ya ci suratul nisa aya ta 4 وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج النبي صلى الله عليه وسلم يتي أحق الشروط أدك شروط دون شرط إذا ذاك جندا يقول دون شرط إذا ذاك إذا وني تو ما في تنشنت الشروط أن توفوا به دي وجب أتكا mastahalaltum bihi min alfuruj ko mastahalaltum bihi alfuruja shine sharadin da kuka halatta farjin matan ku saboda shi an yi sharadi zaka bata dubu kaza a matsayin sadaki sai ka dauko wani bangare daga shi kace gashi amma zaka cika mata ragowa ko kuma an yi yarjejeniya da sharadin zaka bata sadaki dubu kaza kace kaji amma yanzu babu amma a rubuta bashi wanda da wannan sadakin ne ta halatta gare ka saboda wannan sadakin ne ta zo gidanka saboda wannan sadakin ne kake banta da ita saboda wannan sadakin ne ka saki labule tsakaninka da ita saboda wannan sadakin ne ka kusance ta domin kafin ka bada sadakin baya halatta ka kebance da ita ka saki labule tsakaninka da ita to da haka duk a cikin sharuɗa yana daga cikin sharuɗan da ya zama wajibi mutun ya cika shine sharadin sadaki an yi sharadi da shi zai biya sadaki kaza to wajibi ne cika wannan sharadin. Ana hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi mai lamba ta 2721 da kuma hadisi mai lamba ta 5151. Wa qal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahr aw kathura wa laysa fi nafsihi an yu'addi ilayha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilayha haqqaha laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa zalim. Kaji wani hadithi mai ban tsoro ko game da mazajen da suke laƙume sadakin matansu yayi mursisi ya hana ko ya bata wani kaso ragowar tayi ya ki bayarwa in mata tambaya ya zama sababi ka san haka bashi yake tsakanin mata da miji lokacin da yake so zai lallaba amma in kuma ta ce ya kudin nan kuma sai ka ga mutum fuskarsa ta yi abusan kam darira. Ina fata an gane. To shine yake cewa ayyuma rajuli duk mutumin da tazawwaja imra'atan ya auri wata mace ala ma qalla min al-mahr bisa ga sadaki dan kadan au kasura ko mai yawa ya aure ta da sharadin zai bata sadaki mafi kankanta kaza ko mafi yawa walaysa fi nafsihi an yu'addi ilaiha haqqaha amma a zuciyarsa ba shi da niyyar ya bata wannan haƙin nata kawai shigo ba zurfi yayi mata yanzu dai ba ya ce mata ba shi da kuɗi amma ta yadda a daura aure in an daura aure bayan ƙarshen ko ƙarshen wata ko kuma nan da wata biyu ko wata uku insha Allah zai bata sadakin. Sai ta yadda akan haka sai ta aure shi amma fa shi a niyyarsa a zuciyarsa kawai so yake a daura auren amma ba shi da niyyar biyan wannan sadakin. Khada'aha sai ya yaudare ta yayi mata dadin baki yayi mata bayani ta gamsu cewa zai bata daga baya kila a gida ma an dan yi surutu ta ce a ba komai ai mun yi magana da shi zai bayar ashe shi a zuciyarsa ba shi da niyyar biya. Khada'aha ya yaudare ta famata kuma ya mutu wa lam yu'addi ilaiha haqqaha bai bata haƙinta ba laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa zanin zai hadu da Allah a matsayin mazinaci. Yanzu wannan auren da yake ganin yayi shekara su kaza sun haifi aya amma fa ya hana ta sadakinta to zai je wa Allah ranar tashin al-qiyama a matsayin mazinaci. Ita kan ba ruwanta aure ta yi amma shi zai je wa Allah tsawon shekarun da suka yi zina yake yi da ita. Wannan abin akwai ban tsoro kuma zaka ga ana samun irin haka musamman auren irin zawarawa din nan gara na budurwa yawanci akan yi kuru mutum duk yanda zai dauya kaji an yi aure yanzu ajalan duk wanda zai duk yanda zai buga buga sai yayi saving din kudin sadaki yanda da an zo ina sadaki a ce gashi ma qalla au kafura amma ba zawara da yake ita yawanci tana da yanci fiye da budurwa takan iya tattaunawa da wanda zai aure ta su yarjejeniya kawai sai dai ta ga iyayenta mun gama magana da shi wani lokaci ba a samun ba da sadakin sai a daura aure. Kuma akwai wanda za a ga an yi auren ba sadakin ajalan aka yi bashi amma ya ki biya. Wannan hadithin duk da cewa akwai rauni a cikin isnadinsa amma akwai ban tsoro da firgici a cikinsa na mutum gashi ya yi aure ya yi shekara da shekaru da mata amma ya haɗu da Allah a matsayin mazinaci. Wannan hadithi ne wanda yake yana da rauni a cikin isnadinsa. Ibn al-Jawzi ya raunana hadisan da suka zo a cikin irin wannan babi a cikin littafin Sahihul Mutanahiya. Hadithin kuma an ruwaito shi ta hanyoyi guda biyu. An ruwaito shi ta hanyar wato Suhaib ar-Rumi, sahabin Annabi Suhaib ar-Rumi, da kuma hanyar Abi Huraira radiyallahu anhuma. Sannan wannan hadithin baya inganta, bai inganta ba. Hadithin Suhaib ar-Rumi shi ma yana da hanyoyi guda biyu. Akwai hanyar At-Tab bin Khalid ibn Hibban ya ce la yuhtaju bi hadithi ba a yin hujja da hadithin wannan At-Tab bin Khalid idan yayi infiradi in ya kadaita da ruwaya. sana'a hanya ta biyu kuma akwai Yusuf bin Muhammad Al-Uqayli ya ce la yutaba ala hadithi ba a yin mutaba'a akan hadisan Yusuf bin Muhammad sana akwai ruwayar da tazo ta Abi Huraira radiyallahu an ita ma ruwaya ce ta ainin wato akwai Muhammad ibn Aban Imam Ahmad shi ma ya ce ainin wato malamai suna barin hadisin shi wannan Muhammad bin Aban na fata gane hadisi ne wanda Al-Haythami ya ainihin wato ruwaito shi a mujalladin sa na 4 a cikin Mijma'uz Zawaid mujalladi na 4 shafi na ko hadisi na 1332 kai da kuma hadisi na 284 Imam al-Baihaqi shi ma a mujalladin sa na 6 na 7 hadisi na 241 sannan Al-Haythami din a cikin ruwayar da ya kawo cikin isnadin da Imam Ahmad ya ruwaito wato akwai ruwayar da tazo cikin musnad na Imam Ahmad wato shi kuma akwai wani mutum lam yusamma akwai ibhami a cikin wacce ruwayar amma ragowar baqiyatu rijalihi thiqat sauran maruwaitan sun wato inganta akwai wata hanya da ta inganta wadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta ta wato ita kuma hadithin wato Al-Maimun Al-Kardi tazo cikin sahihu targhib wa tarhib da haka sannan akwai abunan Ibn Hajar Al-Haythami a cikin Az-Zawajir Aniktirabil Al-Kaba'ir shi ma ya ruwaito yace ruwatuhu thiqat qala Al-Albani sahihun da haka akwai hanyoyin da wannan hadisin ya inganta ina fata an gane wana akwai hanyoyin da hadisin ya inganta da haka hadisin yana tsoratar da mazajen da suke cinyewa mata yansu sadaki lamma tazawwaja Ali ibn Abi Talib radiyallahu an as-sayyidata Fatimata radiyallahu anha lokacin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aurina na Fatima Allah ya kara mata yadda qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a'tiha shay'an yace sai ka bata wani abu na sadaki faqala ali sayyidina ali yace ma indi shay yace amma kin Allah ba ni da komai qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aina diru'uka al-hutamiyya ina wannan silken naka al-hutamiyya wani silke ne na yaki kamar bullet proof aina diru'uka al-hutamiyya an kira shi da al-hutamiyya li'annaha tahtimu asyub sabida silke ne da yake cinye takuba indai ka sara to takuban ka ta gama yawo al-hutamiyya ana kiransa da haka kila kuma aka ce ana danganta shi ne zuwa ga wata kabila ta Abdul Qais da ake kiranta Hutama ibn Muharib an ce sun kasance sun iya silke sosai suna yin silake da yaki to shi sa silken da yazo daga wannan kabila ana kiransa Hutamiyya qal annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali kai sai yace hiya indi yace wannan silken yana nan a waje na fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'tiha iyahu nan yasa iyaha ko a'tiha iyahu da na koma cikin asalin abin nan din a'tiha iyahu sai yace ka bata wannan silken al-hutamiyya wannan hadisin yana cikin sahihun nasa'i imamu nasa'i ya kawo shi yana cikin sahihun nasa'i hadisi ne hasanun sahihun haka imamu abu daud ya ruwaito wannan hadisin hadisi mai lamba ta 2125 to ka duba wannan hadisin shi ma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin sadaki da kuma ba a yin aure ba tare da sadaki ba ka duba aure ne wanda aka yi shi na gida tsakanin nana Fatima da sayyidina Ali radiyallahu anil jami amma duk da haka sai da annabi ya ce wa sayyidina Ali ina sadaki sayyidina Ali ya ce ba ni da sadaki ya maikin Allah ba ni da wani abu sai ya ce aiko na san kana da wato har ma shine malamai a karkashin fa'idar da suke fitarwa wannan hadisin suka ce shi sadaki ba lalle sai ya zama abin da mace take iya amfani da shi ba domin me mace za ta yi da silke amma aka ce a bata shi ta ji cewa dai wannan abin nata ne mallakin ta ne
shi yasa ba lalle sai kudi ake iya bayarwa a matsayin sadaki ba, duk abin da mace ta yadda da shi ko zai amfane ta zai iya zamantowa ainihin wato sadakinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aina dirukal hutamiya, to ina silken nan naka, shin ana nufin ya bata silken ko ya siyar da silken ya kawo kudin? To anan dai aka tsaya, silken ya bayata kudin, ya silken ya siyar ya kawo kudin ya bayar, to ba mu samu wannan bayanin ba. Amma dai ana nuna maka cewa lalle aure sai da sadaki, sadaki yana da matukar muhimmanci. Ibtasim innaka fil bait, gaba ta gaba mallam yace ibtasim, ala gafata mallam yi murmushi, innaka fil bait, ba a fagen daga kake, ba a gida kake, kar ka zama sa baka dariya sai hamma. Ibtasim, ka dinga murmushi, innaka fil bait, mallam yana tuna mai ce a gidanka kake fa, ba a fagen daga ake ba, ballantana ka daure ka gimtse dan kar abokin fadan ka ya ga lagonka. Wannan matar ka ce gurin samun natsuwar ka ne, wata irin fada ce taka, idan har mutum ba shi da walwala da sakewa a fada saka, ina amfanin wannan fada, to ba ka da fada da ta wuce gidanka, ina fata an gane. Dan haka ka zamto kana sakin fuska, kana walwala, Allah gafarta malam, sakin fuska da walwala ba zai sa matarka ta rena ka ba, abubuwan da za su sa ta rena ka wannan su kuma suna nan daban, wanda wannan kuma komai daure fuskar taka, koda baka sakin fuskar, in dai ka samu matsala a wayannan wuraren to za ta rena ka. Amma matukar ka zama magidanci bi ma'anar kalima, kana iya kula da gidanka gwargwadon halinka, to dan ka sakar wa iyalanka fuska ba wani reni da zai shigo. Babban malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad yace ka sakar mata ko ina ba ta rena ka ba sai fuska. Na ba ta gane, eh, ka saki ko ina duk ba ta rena ka ba, su fuska ita ce kawai in ka sake ta kake ganin reni zai shigo. Da aka sakin fuska da murmushi a cikin gida, wannan haka gidan manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam, matukar kana koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, to gidanka ya zama gurin raha, gidanka ya zama gurin ainihin wato walwala, gidanka ya zama gurin sakin fuska. Ka sake fuska ga iyalanka, ka dinga yi musu murmushi, ka dinga zama kuna tattaunawa kuna hira da su. Ibtasim, Allah gafarta mallam, kai murmushi. Sun ce yawan murmushi ma wasu masana sun ce yana ƙara tsawon rai, kaga kenan akwai yuwar gimtsa fuska mutun ya mutu da wuri, saboda ko shaka kai da yawa, to dan dariyan nan da dan murmushin nan yana sa sai ka dinga sacewa. Ba a san mutum ya zama zuciyarsa wani suto ne na tara damuwa da bakin ciki, ina fata an gane. Da ka zamto mai yin murmushi ga iyalinka, ƴaƴanka su ma su dinga ganin fuskarka, kar ka dinga sakin fuska a inda ba anan ake da bukata ba, ka zo cikin gardawa ƴan uwanka kuna taraha kana sakin fuska, to me kenan, wa za ka burge a cikin su? Akwai inda dariyar taka take da mukali, akwai inda murmushin naka ake bukatarsa. In za ka zo majalisa da duk kowa ma a same shi ya daura fuska, ku yi ta hira, ku ina ruwan wani, wai abin nan ko ina ruwan wani da wani, ina fatan gane. Da aka gidan anan ake son sakin fuska. Yaranka su dinga farin ciki da zuwanka, iyalanka su dinga murna, in kai dogon kiwo baka dada wuri ba, iyalanka su dinga kewarka, ƴaƴanka su dinga kewar baba yau bai dawo da wuri ba, abban mu yayi jinkirin dawo, amma ka zama babu alheri cikin zamanka a gida. In dai kana gida, gidan gaban kaman an yi mutuwa, ba mai sakewa ƴaƴa, ba sakewa matan gidan, duk an alaji ya dawo ko mai gida ya dawo, dama sun yi kaɗan kai musu sallama, haka kake shigowa sankankam illa iyaka kawo kwanan da aka ci karo da shi a yi bal da shi, to ala sallama kenan, da an ji kararraf kwanuka sun fara abin nan, to ya dawo. ibtasim tus'idu zawjatak ko tas'adu zawjatuk ko tus'idu zawjatak duk zai iya dauka ibtasim ka dinga murmushi a gida mana tas'adu zawjatuka matarka za ta yi farin ciki za ta ji dadi za ta san cewa lalle ba a kurmawa take ba gidan aure take kar wani ya ji kurmawa gidan furzin ne yawa kawai wani akowa ba nan yake ba ya ji a kasa da ce to me kurmawa kuma kurmawa wani furzin ne gidan gyaran hali ne matarka ba gidan gyaran hali take ba tana gidan aure ne gida ne wanda aka nuna mata in an zo za a yi soyayya za a saka mata fuska lokacin da kake neman aurenta ba haka kake zuwa ba kana sakin fuska kana walwala sai ta sa rai in an zo gidan za a dora daga inda aka tsaya ba daidai bane kuma ta zo gidan ta fahimci ashe yaudarar ta akai wannan yar dariyar da hakoran da ta dinga gani ashe flashin ne na fata an gane ibtasim ka dinga murmushi ko ka ce tas'adu zawjatuk matarka za ta ji dadin zaman gidanka ko tus'idu zawjatak za ka dadada wa matarka za ka faranta ran matarka matarka za ta dinga jin auren nan ashe rahama ne auren nan ashe farin ciki ne auren nan ashe ta dade cikin takeici a gida da ta sani da tintin ta yi ta addu'ar Allah ya kawo ta gida idza dakhalta baitak wai in ka shigo gidanka fada ala wajhika ibtisamatan raqiqatan ka dan sanya wani dan murmushi dan siriri dan wato dan sassaukan murmushi a fuskarka tudkhilu biha sarura zaka shigar da farin ciki da wannan murmushin ila kalbi zaujatika a zuciyar matarka tana bude kofa ka dan yi mata murmushi ta ji dadi sanne da zuwa ta ga abin nan wato babu daure fuska babu turbunewa ka shigo da sakin fuska to wannan shi ma yana daga cikin abin da zai faranta ran matarka سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها أنتم بيقور مؤمنين نائشة الله كرامة يدى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في بيتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي إذن يشغو جدا هذا رأي يكي ترق نفسك يكي يا النبي يكي صلى الله عليه وسلم إذن يشغو جدا فقالت na Aisha tace kana aliyanun nasi basaman dahakan sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta malan kai kokarin an tambaye matarka ya kake in ka shigo gida ta dinga bada kyakkyawan recommendation akan ka wai ko ya nake gani in ya shigo ila a gida a waje ana ganin ba wani walwala kake ba sakin fuska kake ba a tambaye wannan ya kuma tace take zama azo aji kuma ashe akasi in ka shigo gidan kuma anan ne ashe ma ake samun ka mai saukin kai mai walwala mai sakin fuska kaji an tambayi uwar mu'mina Aisha radiyallahu anha akace ya halin annabi yake sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gida faqalat sai tace kana annabi ya kasance aliyanun nasi mafi saukin kan mutane mafi taushin halin mutane a gida mafi taushin halin mutane a gida basaman tace manzon Allah mutun ne mai yawan murmushi dahakan mai yawan dariya a gida wannan hadithin akwai rauni a cikin isnadin sa da'if kamar yanda ainihin wato Albani ya kawo cikin da'iful jami' hadithi mai lamba ta 4386 akwai lafazin da aka ce kana idza khala bi nisaihi aliyana nasi wa akrama nasi basaman dahakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo gida in yake banta daga shi sai iyalinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam mai taushin hali ne fiye da duk wanda ka taba sani mai taushin hali mai karamci ne fiye da yanda ka san duk wani mai karamci ina fata an gane basaman to an ce dama annabi sallallahu alaihi wasallam baya dariya irin ta kyalkyalewa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin murmushi ina fata an gane haka hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa akwai walwala, akwai sakin fuska, akwai raha sallallahu alaihi wasallam, akwai yawan murmushi. Duk da hadithin yana da rauni a cikin isnadin sa, amma dai wannan yana daga cikin wasu abubuwa da zamu dauka a ciki na halayen annabi sallallahu alaihi wasallam, sun zo a cikin wasu hadisan ingantattu kaman saukin kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga iyalansa ba, har sauran mutane da yake mu'amalanta da yake mu'amala da su a waje su shaida ne akan haka. An gane ko? Da haka to kuma in ya shigo gida kuma nan kuma karshe. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawan sakin fuska, yana da yawan murmushi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Harith, ka koma cikin al-Fathu mujalladi na 10 Fathul Bari, mujallad na 10 shafi na ko hadisi na 461 ko shafi na 461. Wa qala al-Harith bin Hazm, al-Harith bin Hazm radiyallahu anhu yace ma ra'aytu ahadan akthara tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith bin Hazm yace ban taba ganin mutum mai murmushi ba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum a ce fuskar shanu ce da shi kai, a'udhu billah, mutum ya zama sa ba ka dariya sai hamma, ba a san haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam in za a gaya ma sufofinsa, to za a ga akwai yawan murmushi a cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan sakin fuska. Al-Harith bin Hazm yace ban taba ganin wani aksara tabassuman, mafi yawan murmushi duk sanda kuka hada fuska da shi sai kaga yayi murmushi, min rasulillah, irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wanda murmushi alama ce ta mutum ne mai yawan sabawa da mutane, kuma mutane suna saurin sabawa da shi. Sakin fuska alama ce ta haka. Za ga duk wanda yake da haka, nan da nan ake sabawa da shi, shi ma nan da nan yake sabawa da mutane. Amma mutum malam ko da yaushe in ka ganshi malam babu fara'a, malam fuskar nan babu annuri, a gimtse a daure, kai wannan bai more ba. Kuma waɗannan iyalansa Allah madaukakin sarki ya ba su lada. Allah ya ba su lada, suna aiki. An fahimta ko? Yawwa. Kuma wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam layyinul janib, in ka zauna kusa da shi babu kaushin hali tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? At-tabassum, menene at-tabassum? Suka ce ad-dhahiku bi qadri ma tadhharu as-sanaya. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake dariyarsa. At-tabassum shine dariya gurgurdan abinda haƙora ke bayyana. Abu za ga yau hangama baki yana dariya har da kyalkyalewa, annabi baya haka sallallahu alaihi wasallam, baya yin haka. Murmushi shine yanda za ka ga wushiriyan nan ta sa kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam ta bayyana. Haka annabi yake. Wannan hadithin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadithi mai lamba ta 3641. Wa qalu fil hikma, masu hikima suna cewa al-ibtisamatu, murmushi fa, la tukallifuka shay'an, babu wani nauyi da yake dora ma. Dan Allah meye wani nauyi a cikin murmushi? Wani kaya ne mai nauyi? Ba kaya bane mai nauyi. Wani bulo ne inci 9 shi murmushin nan? Wani buhun siminti ne? La tukallifuka shay'an, malaman masana wato hikima suka ce murmushi ba shi da wani wahala. Yanzu kawai ka dan saka mata murmushin nan, ka dan saki wushiriyan nan ta gani ta yi farin ciki, shi kake mata black stomach? Al-ibtisama wato ka san shedan babu inda yayi sansani sama da gidajen aure, ba inda yake zuwa ya lalata tafiya irin gidan aure. Cikin ainihin wato ma'aikatansa shedanu da yake bazawa cikin duniya, babu wanda yake bashi recommendation ya ƙara masa promotion nan da nan sama da wanda ya shiga ya lalata rayuwar ma'aurata. Shi yasa sai ga an yi aure da kauna da soyayya da komai, amma da an shigo gidan kuma sai ga abubuwa duk suna ta komawa baya, abubuwa suna ta jagwalgwalewa, suna ta canzawa. Sai ga abubuwa suna ta canzawa. Sai ga shi yana ta mamakin anya wannan ita ce wanda suka yi soyayya a waje, ita ma tana ta mamakin anya shine wannan. Abubuwa duk sun canza. Shedan duk yazo ya jefa masa wani damuwa, ya sanya masa wani haka a cikin zuciyarsa, haka ita ma. Amma in ba haka ba, dan Allah menene nauyi a cikin murmushi? La tukallifu ka shay'an walakinha, sai dai abinda murmushi ke yi. In har kana son ka ji abinda murmushi ke yi shine tus'idu zawjatik, tus'idu zawjatak, ko tas'idu, ko tus'idu zawjatak, haka ya fi kyau, ya fi kyau. Yana faranta ran matarka ne kawai, wa auladak, da ƴaƴanka. Abin aikin da murmushi ke yi kenan a gida, in kana yawan yin sa, kana faranta ran iyalanka, matarka da ƴaƴanka. Wa sa'ala rajulun hakiman, manci hudu. Wa sa'ala rajulun hakiman, wani mutum ya tambayi wani mai hikima. Kaifa as'adu ra'ati, wani mutum ne ya samu wani gwani masanin hikima, sai yake tambayarsa, wai ina so in faranta ran matata, in dadada matata rai, yaya zan yi? Faqal, sai wannan mai hikima yace, wajhukal basim wa kalamukal layyin as'adu limra'atika min adh-dhahabi wal fidda. Sai yace wajhukal basim, kaga fuskar nan taka mai murmushi, wa kalamukal layyin, kaga maganan nan taka mai dadi mai laushi. As'adu limra'atika, shi yafi faranta ran matarka, yafi dadada mata, min adh-dhahabi wal fidda, sama da ka bata zinare da azurfa, fiye da ka bata gwal. Ka bata gwal, kana mai gimtse fuska, ka bata rai, to bata farin ciki da wannan gwal din. In dai har matar ta san me ake nufi da aure, da kai mata wannan gara, ka sakar mata fuska. Tazawwajat imra'atun min rajulin fa kana da'imul bishr wal ibtisama muhadhibil akhlaq wa marratil ayyam. Tazawwajat imra'atun, wata mace ta yi aure, ta auri min rajulin, wani mutum. Fa kana, al'ada da ɗabi'ar wannan mutum, da'imul bishr, mutum ne mai yawan sakin fuska. Wal ibtisama, mutum ne mai yawan murmushi. Muhadhibul akhlaq, mutum ne muhadhibul akhlaq, wato mai kyawawan halaye. Wa marratul ayyam, a kwana a tashi, wato wufiyar rajul, sai wannan mutum ya rasu. Tana cikin jin daɗin zama da miji irin wannan, kawai sai kuma Allah ya masa rasuwa. Fa urida alaiha zawaju min rajulin akhar, daga baya sai aka bujiro mata cewa to ai ba kya zauna haka ba, tunda dai Allah ya yi wa wancan rasuwa, kuma kin gama idda, ai kuma ba a zauna a haka ba, tunda ba wuce aure kikai ba, ya kamata ki aure mana. Aka bujiro mata da wani mutum, aka ce ta aure shi mana. Fa qalat, sai ta ce inna zawji lam yamut, ta ce ina mijina ni bai mutu ba. Fa wajhuhul basim, wannan fuskar nan tasa mai murmushi, al mutahallil, mai walkiya da yalyalniya, wa akhlaquhu rafi'a, da halayen nan nasa madaukaka, ta ishu mai, wallahi sun ishe ni rayuwa. Kawai in ina tunowa da irin murmushin fuskar nan tasa, ina tunowa da irin sakin fuskar nan, ina tunowa da kyawawan halayen sa, wayannan kawai sukan dauke mai kewa, sai inji ba sai nayi aure ba, wayannan halayen nasa sun ishe ni ci gaba da rayuwa. Ta ishu mai, su za su ci gaba da rayuwa tare da ni. Wa qalat imra'atun tashku hala zawjiha, ga kuma matar gogan. Wata mace ita kuma tana kokawa game da halin mijinta. Tace zawji, kun san halin mijina? Ai mijina da'imad dhahik, ko da yaushe cikin dariya yake. Ma asdiqaihi, amma fa majalisa. In yana majalisa cikin abokansa, zaka dinga jiyo dariyarsa, tana jiyo dariyarsa daga cikin gida. amma ita maharumun an haramta mata ta'i kathira la'abas tace amma mai yawan turbunewa ne da bata rai fil baita a cikin gida kaje ita kuma halin mijin Allah ya sa kakka zama irin sa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren nan muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika